لا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وانا أروتوشي حديث أنس أقويش أشكين سنن أبي داود أقويش أشكين جامع الترمذي وانا أروتوشي لك أنس بن مالك وانا يجيشي لك وانا أروتوشي لك أنس بن مالك في إسحاق ابن أبي طلحة أسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة an Anas kuma wanda ya ji shi daga koyarwato shi daga Ishaq shine Ibn Juraij Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraij. Wani hadisi yana cewa idan mutum ya fito daga gidansa sai ya ce bismillah, wato da sunan Allah, ko ina taimako, ina neman taimako da sunan Allah, tawakkaltu ala Allah, ina dogara ga Allah, wala haula wala quwwata illa billah, babu dabara, babu wani karfi sai tare da Ubangiji ta Allah. Idan ya faɗa ka yuqalu lahu kufita wa ruqita wa hudita wa tanaha anhu ash-shaytan fa yaqulu li shaytanin akhar kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa ruqiya wa kufiya wa ruqiya. Wato idan ya faɗa haka sai a ce masa kufita, an kisar maka, wa ruqita kuma an tsare ka, wa hudita kuma an shiryar da kai. Wato siga ce ta khabar amma bi ma'anar du'a, wato Allah ya tsare ka kuma ya kiyaye ka ya shiryar da kai, wato ka samu waɗannan abubuwa daga Allah. Wata naha anhu shaytan, shaytan sai ya kara nesa da shi, sai ya kara ja baya idan ya ji mutum ya faɗi haka. Fa yaqulu li shaytanin akhar, in ya ga wani shaytan ya nufo shi, ya nufo wannan mutum, sai shi shaytan ya ce masa kayfa laka bi rajulin, ya za ka iya da mutumin da aka shiryar da shi, aka isar masa kuma aka tsare shi, wato ya za ka iya da shi, al'amarin sa a hannun Allah yake, ba yadda za ka iya da shi, sai dai ka haƙura, yau ba ka da rabo a cikinsa. Wannan shi ne ita ce riwayar Anas ibn Malik, wanda wasu malamai suka inganta shi, to amma Imam al-Bukhari kamar yadda yake cikin Al-Ilm al-Kabir na Tirmidhi, Imam al-Bukhari yana cewa wannan hadisi an ba mu shi daga Yahya ibn Sa'id, shi kuma daga Ibn Juraij, shi kuma daga Abu Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, haka isnadin yake. Bukhari yake cewa ni wani hadisin Ibn Juraij shi ya ji shi daga, shi ya rawaito shi daga Abdullah daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, wanda ni ban san cewa yana da sama daga wajen sama, wato bai ji hadisi daga wajen sama. Sannan kuma wala a'rifu, wato bai da wani hadisi daga wajen wannan sai wannan hadisin. Sannan kuma wala a'rifu li Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha sama'an min Anas, sannan ban san cewa shi Ishaq ibn Abi Talha ya ji wani hadisi ko ya ji wani abu daga Anas ba. Wato abinda Bukhari yake cewa hadisin akwai inkita'i a cikin sanadinsa, wato sanadinsa bai sadu da juna ba, sanadinsa aka tsaike a tsinke shi, saboda a gurinsa Ibn Juraij wanda shi da Abdul Malik Ibn Juraij, wanda daman ya shahara da tadlisi, ya shahara da tadlisi, tadlisin saqabih mai muni kwarai da gaske, domin ya zai sani du'afa, yakan cire masu rauni a cikin isnadi. To Bukhari yana cewa ni ban san cewa wannan Ibn Juraij ya ji wani abu daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha ba. Sannan shi kuma Abdullah ibn Abi Talha bai ban san shi da cewa ya ji wani abu daga Anas ba. To abinda yake cewa hadisi ne wanda yake munqati, hadisi munqati kuma hadisi ne dha'ifi. Haka nan Dara Qutni a cikin ilal nashi, a cikin ilal littafin ilal, yake cewa was-sahihu anna ibn Juraij lam yasma'hu min Ishaq, magana ta gaskiya Ibn Jurayj bai ji wannan hadisi daga Ishaq ibn Abi Talha ba, to daga goma ya ji a fada ba. To kaga in har an samu irin wannan isnadi, isnadi bai zai kai labari ba, ya riga ya rushe. Sauraka bisa wannan maganganu biyu manya na malamai, Imam al-Bukhari bayan sa abin nan Darqutni, kuma ba mu samu wata magana ta wani babban malami a lokacin su ba, koka ko gabanin su da ta saba wata su. Don haka dole zai zo daga baya ya ce isnadin ya inganta, to yana buƙatar kawo dalili. Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta hadisin da ta wannan hanyar, duk hadisin ya zo ta wata hanya daban amma bai inganta ba. Shi kansa Albani ya sa shi a cikin da'ifa ta hanyar azurtarwa ya zai tsaubani ruwan Abu Huraira, amma Albani ya ce mai rauni ce ƙwarai da gaske, ya ga a fata sosai, ya ce wannan ita ce ruwaya da ta inganta, ruwaya ce da ka ta ta hanyar wani Harun al-Arab na Abu Huraira, ce wannan Harun al-Arab, wannan Harun yana rauni sosai, saboda ruwaya ta ba ta inganta ba, kuma ya zo da wasu ƙara-ƙara ba a cikin ruwaya sa da babu a wannan, sauraka sa ta cikin silsilar hadisin da'ifa, wannan kuma ya inganta ta cikin littafansa kamar Sahihul Kalimi Tayyib na Ibn Taymiya da ya yi aiki a kansa, kamar Taliqur Raqib da ya yi a kan Targhib wa Tarhib, amma a cikin bayanansa duka bai kawo maganar Bukhari ba, bai kawo maganar Darqutni ba, wanda yake nuna bai kai gare su ba, bai gansu ba. Dan da ya gansu al'aƙalla in ma bai amince ba zai kawo a bisa al'adarsa yadda yake wajen bayanin hadisai, in ya ga magana wacce take nuna raunin hadisi ta wani malami shi ko bai gamsu da ita ba, so zai kawo ta sannan ya maida mata martani. To amma a nan gaba ɗaya bai kawo maganar Bukhari ba, kawo maganar Bukhari da ta Darqutni ba mai abun wasa ba ce, ba zai yiwu a ce kawai ya share kawai ya shiru alhalin ya gani ba. Saboda haka bai ga waɗannan maganganu biyu ba na Al-Ilalul Kabir da na Al-Ilalul Kabir na Tirmidhi da ya kawo daga malamin sa Bukhari, bai kuma ga maganar Darqutni ba. Saboda haka bisa maganar waɗannan malamai manya da daman ana maganar hadisi, ya kaga ba kamar sa su sau ɗaya da Sheikh Nasiruddin Albani ba, duk da girmansa da matsayinsa da abin nan. Saboda haka ruwayar bata inganta ba, saboda akwai inkifai a cikin sanadinta. Ibn Jurayj bai ji wannan hadisi daga Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha ba, kuma shi kansa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha shi ma Bukhari yana cewa wala arifu lahu sab'an min Anas, ban san shi da yana da wani abu da ya ji daga Anas ba. Ruwaya ta biyu ko ce a zikiri na biyu shi ne Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw uzal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw ujhal alayya. Wato Allahumma ya Ubangiji, inni a'udhu bika, ina neman tsari da kai, an adilla da in bace, aw uzalla ko a batar da ni, aw azilla ko in zame, aw uzalla ko a zamar da ni, aw azlima aw uzlam ko in yi zalunci ko a zalunce ni, aw ajhala aw yujhala alayya ko in yi wauta ko a mummauta. Wato idan zai fita ya faɗi wannan ruwaya tana cikin sunan littafin sunan, tana cikin sunan Abi Dawud, Ayyaru tana cikin sunan Jami'u Tirmidhi, tana cikin sunan Nasa'i, tana cikin kuma sunan Ibn Majah. Wasu malamai sun inganta ta, ruwaya ce daga Sha'abi Amir ibn Shurahi an Ummi Salama, Amir ibn Shurahi an Ummi Salama matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ita kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine isnadin ruwaya da zo ta hanyar Sha'abi an Ummi Salama an Annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala man kharaja min manzilihi fa qala Allahumma inni a'udhu bika wa idha kharaja min manzilihi qala Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw uqal. Amma Ali ibn al-Madini malamin Bukhari ne kuma masanin ilalul hadith, masanin illoli na hadith, yana cewa shi Sha'bi Amir ibn Shurahbil Sha'bi lam yasma min Ummi Salama, wato bai ji wani abu daga Ummi Salama, akwai wasila tsakaninsu. Kusan da malami ya ce wani bai ji daga wani ba, isnadi yana daga akwai intiqai, salsalar ta cika a ka'idar hadisi kafin ya samu karbuwa, sai salsalar ta cika. Kai da ka ce ka ji daga gunwa ka ji wani, to a bincika daman ka ji wasu abubuwa a wurinsa ko ba, a kawai dai ka ce da yi wani, sai a tabbatar da cewa ka ji. Sannan shi ba daga wani ba, shi ma daga wani, to a tabbatar ya taɓa jin wani abu a gunsa ko bai taɓa ji ba. Shi yasa dan sun yi amfani da kalmar an ba ta nuna ka ji daga mutum, sabanin sami'tu ko haddasana ko akhbarani, wannan yana nuna ka ji. Amma idan an yi kawai mutum ya faɗa, to ita an tana iya ɗaukan ya ji, tana iya ɗaukan bai ji ba. Don haka ba a cewa ya yi ƙarya, don an ce an wani ya ce an wani, ba a cewa ka yi ƙarya, bari ya ce yanzu ya zama baka iya ce, a'a. Ya yi amfani da wata kalmar da take ɗaukan ma'ana biyu, za ta ɗauki ma'anar ya ji, za ta iya ɗaukan ma'anar kuma da wasila tsakaninsu, akwai wanda ji yadda shi bai ji kai tsaye ba. To in har ba a samu wannan salsala ta haɗu da juna ba, to an samu abinda ake cewa inqita'i. Inqita'i kuma shi ɗaya ne daga cikin abinda suke raunana isnadi. Haka a nan Ibnul Madini shi yana ganin wannan hadisi wato bai cika sharuɗin sihha ba, bai cika sharuɗin inganci ba, amma don haka At-Tirmidhi ya inganta shi. At-Tirmidhi da ya kawo shi ya ce hadisi ne hasanun sahih, hadisi ne ingantacce. Haka nan Al-Hakim Abu Abdullahi ne Saburi cikin Mustadrak shi ma inganta shi. Haka nan Zahabi ya inganta shi. Haka nan Nawawi shi ma ya inganta shi a cikin littafinsa Al-Azkar. Sannan na ƙarshensu Albani, shi Nasiruddin Albani shi ma ya inganta shi. Amma akwai inqita'i yadda abin ne yake faɗa. Saboda haka za mu ga abubuwa guda biyu waɗanda ya kawo wajen fita daga gida, za mu ga cewa to akwai magana a kansu, kuma duk maganar da aka yi a kansu shi ne inqita'u sanadi. Sanadin bai samu cika ba, babu ittisali da hadisin Anas da ya samu inqita'u sanadi da hadisin ita Ummi Salama, wanda shi ma ya samu inqita'u sanadi bisa ga abinda Shehun Ilal ya faɗa Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala. To kenan idan mun tafi aka cewa hadisan ba su inganta ba, to kenan za ka fita da gida ba za ka ci komai ba, da wani zai ce to shi kenan kuma yanzu sai a fasa cewa komai kenan, tunda a ce ba abin da ya inganta sai yi shiru. To ka'ida akwai abin da ya inganta, to a nan kana jingirawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana jinginawa Annabi ne, kace Annabi ya ce kaza 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 kaza. To ka'idar ilimin hadisi shi abin da yake bincike a nan shi ne a bincika ya ce ko bai ce ba, ba wai za ka ce ko kai ba za ka yi zikirin ba ko za ka ya faɗa ko bai faɗa ba. In an tabbatar ya faɗa, to shi ke wani magana ka ta makare ka makare ta sota, Annabi ya faɗa ya faɗa, saboda haka duk sai ka fita kawai kai maka faɗa, kuma ka ce kai tsaye Annabi ne ya ce ka faɗa. In bai faɗa ba, to shin in na fita zan yi addu'a ko zan nemi Allah ya abin nan? Wannan ba matsala don ka yi addu'a don za ka fita. Ƙwararriya da sun nemi rufala sai ka nemi akirgin rufala sai ka wata ilimin rufala don ka sultanan nasiha. A da sun nemi rufala sai ka nemi akirgin ya Ubangiji ka shigar da ni mashiga ta gaskiya, ka fitar da ni mafita ta gaskiya. Addu'a lokacin da za ka fita ko za ka shiga ba laifi ba ne. Allah kake neman ya taimake ka ya agaje ka, saboda ya sha bambam da kace kalmomin da kai amfani da su wajen addu'ar Annabi ne ya koya maka su, akwai bambanci. Saboda haka ita addu'a a kowane yanayi take ciki, ka roƙi Allah ko ka girmama Allah ko kai tasbihi allazi yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi ma fi kulli ahyan, kowane lokaci ma ka ambaci Allah, kai tasbihi kai zikiri ka ambaci Allah, wannan duk ba laifi a ciki, wannan tasbihul mutlaq ne, azzikrul mutlaq, wanda ba a yi masa haddi, ba a iyakance shi, ba a cewa an hana ka, in ba a yanayin da aka ce ka ambaci Allah a ciki ba. Da shi ma a wannan yanayi ba za a ce an hana mutlaq azzikri ba, tunda shi ma akwai azzikr bil qalb, ana ambata Allah da zuciya, ko da ba a yi da harshe ba, za a yi da zuciya ka tunanto Ubangiji da sauran lokacin qada'ul haja, misali sai na kan ba sai ya gumbe ka ta saka gaba zai daga subhanallah subhanallah, amma a zuciyarsa dai halarto da girman Allah ya halarto da ni'imar Ubangiji, wannan ba laifi ba ne, kuma shi ma daga cikin zikiri. Saboda shi azzikri mutlaq ko masabu da take, mutlaq azzikri ko masabu da take, sannan ita ma addu'a ko ma abu da take. Idan sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i idza da'a, saboda idan har mutum ya arka al-gumin ya amfani da su lokacin da zai shiga ko zai fita, wannan ba a cewa laifi. Kawai maganar da ake yi shin zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka fita ka ce kaza kaza, to ne ya ce malama hadisi suke tattaunawa a kai suna bincike su gano ya ce hakan ko ba a bai ce ba, haka ba zai hana ka faɗa ba, amma ba da niyyar cewa hadisi ne mafuri zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai azzikru inda dukhulil manzil, wancan za ka fita, to za ka shigo ba ka dawo, ka dawo ne za ka shi, to shi ne sai ya kawo bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala allahi rabbina tawakkalna, thumma liyusallim ala ahlihi. Wato idan zai idan ya dawo zai shiga gida sai ce bismillahi walajna, da sunan Allah muka shiga, wa bismillahi kharajna, kuma da sunan Allah muka fita, wa ala allahi rabbina tawakkalna, kuma bisa ga Allah ubangijinmu muka dogara, thumma liyusallim ala ahlihi, sannan wa iyalansa sallama. Wannan ruwaya ce da aka samu daga Abu Malik al-Ash'ari, Abu Malik al-Ash'ari, da hadisi ya yi cikin Sunan Abi Dawud, kuma Sheikh Nasir bin Sheikh bin Sheikh Ibn Baz ya hassana sanadinsa, cewa sanadinsa hasan ne. Sai dai shi ma akwai magana akan intisalinsa, shi ma akwai magana Abu Hatim al-Razi, saboda asali ruwayar Shuraih ibn Ubayd ce daga Abi Malik al-Ash'ari, Shuraih ibn Ubayd daga Abu Malik al-Ash'ari. Abu Hatim al-Razi ɗaya cikin manyan malaman hadisi na farko a daga Imam al-Bukhari, yake ɗajensa ɗaya da Imam al-Bukhari ko masanin harkar ilimi ilal hadith, yana cewa ruwayar Shuraih ibn Ubayd an Abi Malik mursala, wato ruwayar Shuraih ibn Ubayd an Abi Malik mursala, ana bai ji ba, Shuraih ibn Ubayd in ya ce an Abi Malik to bai ji hadisin daga wajensa, kaga shi ba akwai abinda muka faɗa a bayan kitabi na cikin sanadin, sanadin bai tabbata ba, kaga wannan magana ce wacce ke ita ce abin dogaro, magana ta irin waɗannan malami ba a iya tsallake ta da sauki, musamman ma in baka samu wani irin sa ba ya saba masa, da yau za ka samu kamar Bukhari ko ka samu Abu Zur'atul Razi ko wani mai girma irin waɗannan sun yi, to shi kenan sai a ce to a duba a gani wanne ne ya fi ƙarfin hujja. To amma in har suka yi magana baka samu wanda ya saba musu ba, wani daga baya, musamman a ce a wannan zamanin ne ko zamanin da yake gabanin wannan wato al-azmanin wuta akhira, wanda ya zo ce ya saba musu, shi yara ganin a karɓa kawai da kai daga maganar su, to wannan zai wahala kwarai da gaske, haka isnadin munkati ne bai inganta ba. Shi kansa Albani da farko da ya ce hadisin isnadu sahih, Albani shi karan kansa, sannan daga baya ya ce ya gane cewa hadisin yana da intifai, shi kansa sai ya sai ya dawo daga rakiyar inganta hadisin. Daga baya shi da kansa ya ce ya gano hadisin yana da inkitai. Ya yi bayaninsa a cikin silsila hadisin da'ifa mujallal 11. Ya yi bayani ya dawo daga rakiyar tabbatar da hadisin. Sheikh Ibn Baz ba malin gani da ya ba da lokacin sa mai yawa a kan harkar hadisi, da cewa na da musharaka a ciki, amma ba kamar Sheikh Nasiruddin Albani ba, wanda shi gaba ɗaya ka cokan mu rayuwarsa duka ya ƙarar da ita ne cikin harkar bincike a hadisi. Sauraka wannan hadisi ta fuskar riwaya bai inganta ba. Akwai hadisi a cikin Sahih Muslim da yake cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah inda duqulihi wa inda ta'amihi qala ash-shaytan la mabita lakum wa la asha. Hadisi ne sahihi a cikin Sahih Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya shiga gidansa ya ambaci Allah lokacin da zai shiga gidansa, sannan da ya wuce abinci nan ma ya bismillah, to shi dan yakan ce wa abokansa ko kan tafiyarsa, ku zo mu kama na namu ya namu ku bar gidan nan, la mabita lakum, ba ku da wurin kwana a gidan nan, wala asha, ba ku da abinci a gidan nan. Saboda ya yi bismillah lokacin da zai shiga, da aka kawo masa abinci ya yi bismillah, ku ce zai ce ki ku zo mu tafi, ba mu da wurin kwana, ba mu da abinci, ba mu da accommodation a nan. To kaga a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ambaci Allah lokacin shigarsa, a ce kaga idan zaka shiga gida zaka yi cewa bismillah, an gane ko? To zaka yi cewa bismillah, kamar yadda muka ce abun abu ɗaya ce, duk abin da zaka yi ka haɗa da sunan Allah, ka nemi taimako da sunan Allah. Akwai bambanci tsakanin a ce ka ce bismillah da a ce ga wata zikiri, kamar yanzu wannan bismillah waladina wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna, akwai wani abu da ya dogo da yake a tsare a ce kuma annabi ne ya ce ka shi haka, to a nan shi ne malama da suke a wannan bai inganta ba. Na ce bai inganta ba na nufin ba ka yi bismillah za ka shiga gida ba, hadisin Muslim ya ce wanda zai shiga gida ya ambaci Allah, shi kaga za ka yi ta bismillah za ka shiga gida, assalamu alaikum, an fahimta. Amma wannan ruwayar da ya kawo mana a nan ruwaya ce mai rauni, ya dogara da Sheikh Nasiruddin Albani da ya inganta ta a cikin Sahihul Kalimut Tayyib, daga baya kuma ya ja da baya ya fasa a cikin littafinsa Da'ifa a can mujallal 11, da yake shi da kansa ya gano hadisin yana da rauni, saboda haka ya dawo daga rakiyar inganta shi da yayi. Inkita'i da wani abu ne mai koyayye, ya fi sawa a fada cikin kuskure da dandana, saboda shi sunaye ne mutum biyu, wanda ya ce an wani, sai ka yi bincike kwarai da gaske ka gano cewa wannan bai ji daga wannan ba, amma maganar wannan amintacce ne, wani ba amintacce ba ne, wannan ga wanda ya shahara cikin harkar hadisi zai rage sunaye, da ya ga wani bakon suna sai shiga bincike a kansa, waye shi kuma wannan. Amma in har ka amince wannan amintacce ne, wannan amintacce ne, to gane cewa kuma wannan ya ji daga wannan, wannan ya ji daga nan, shi kuma wani abu ne da baya bayyana da wuri, shi kuma sai ka koma littattafai, musamman littattafan da suke magana akan inkifai da ittisali, ko littattafan da suke magana akan ilal, to kaga wannan yana buƙatar wato shi ma wani aiki na musamman. Da sa hadisi ɗaya sai kai kwana da kwanaki, Allah, hadisi ɗaya za ka yi kwana da kwanaki kana baki a kansa, kuma wani lokaci sai kayi nisa kana ganin kamar ka fi samun bakin zaren, kawai kana komawa su littafin sai ga sun dawo maka da aiki ɗan nishatar, duk sun rikita maka lissafi, kuma sai kana ganin kamar ka kusa cimma hadisin ya inganta, kawai sai ka ga wasu hanyoyi kuma na hadisin gaba ɗaya sun rikita maka lissafi, to wannan yana faruwa. Wani abu ma sai kayi ka gaji ƙarshe ka ce ka haƙura, ba za ka iya kaiwa ga wani hukunci guda ɗaya ba. Akwai hadisin da na tunawa sai da muka yi wata ɗaya bayan mun yi taron dangi a kansa, lokacin muna masters, bayan mun yi taron dangi a kan hadisin wulugul kal, hadisin da wala gal kal wuri na Abu Hurairah, wata ɗaya muka yi muna darasi a kansa. kuma ba wai darasi akan ma'anoninsa ko yaya kuka hawa, darasi akan asani dinsa, sanadi na shi da ya yake, yana da fuskoki da yawa wanda ya dau lokaci mai tsawo, kuma taron dangi ne, kuma dukkan mu mun gama kulletul hadis za mu fara, mun fara masters ba ma wai yanzu muka fara kulletul hadis din ba. Saboda hadisi yana da wannan, Allah ta'ala ya ba mu dacewa. Anan za mu tsaya sai wani karo insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.